Batun ci gaba da tsara wasu mutane sama da 400 da hukumomin tsaro a Najeriya ke yi na ƙara jawo kiraye-kirayen abin tsarin da dokar ƙasa ta tanadar wajen hukunta waɗanda ake zargi da aikata laifin tallafawa 'yan ta'adda dake addabar mutane musamman arewacin ƙasar. Mahaifiyar Awwal Ali da baban gida Ali, Malama Rahama, ta bayyana cewa
tsawon kwana 44 akan mu har yanzu ba a faɗi laifin su ba, mun ji maganar su ba, ba a faɗi abin da suka yi ba, su kuma ba a sako su ba, ba a ba su ko damar waya su yi waya ba. Dan Allah ina neman taimako gwamnati, ina neman taimako ga shugaban ƙasa, ya taimaka min, ya sako min 'ya'yan nan. Su suke taimaka min, ni ba lafiya gare ni ba, ina cikin halin rashin lafiya, su ne suke taimaka min ga sauran 'yan uwansu.
Wasu 'yan uwa ga mutanen da ke tsaron daina cewa
sunana Sani Ali Yusuf, dan uwa ne ga Yusuf Ali Yusuf da kuma Munzali Ashiru da Nabil Zakari, 'yan kasuwar wafa na canji na Kano wanda gwamnati ta kama kimanin kwana 44 kenan. A zahirin gaskiya muna cikin wani tashin hankali bisa wannan abu da ya faru. Shi baban gida aka fara kira a ranar ma matarsa Ahmad CS kenan, tunda ya tafi har yanzu da nake muke magana an hana magana da shi kan wannan kesa har Abuja naje, amma duk da haka an hana mu gan shi.
Sunana Maimuna, uwar gidan Awwal Aliwafa. Muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba Allah da manzansa ya sakar mana da wannan mai gida a sakamakon gayyatar su da gwamnati ta yi. Sun amsa kira amma ba mu san a halin da suke ciki ba, ya tafi ya bar mu da 'ya'ya da yawa.
Sunana Usman Ibrahim, ni ne kanin Alhaji Adamu Ibrahim, uwa ɗaya uba ɗaya, daga jihar Adamawa. Tabbas tun 2 ga watan 3 muka je Yola, an mana rasuwa ne, mun je gaisuwan ta'aziyya. To muna cikin jimamin ta'aziyya kuma shine sai aka zo aka kama mana dan uwa ranar 16 ga watan 3 kimanin wata ɗaya da kwanaki. Mu ba mu da wata masaniya, da mun bayar ma ko 'yan kidnappers ne masu kai kidnapping din shi. To da aka yi ta kokari a buga nan a buga can, shine sai muke samun labarin jita-jita akan cewa jami'an DSS ne suka zo suka garkame shi, suka ce mana executive order ne daga sama.
Masanin sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce
kamin da aka yi kame ne da muke tunanin cewar watakila an yi shi bisa ka'ida. To amma tsare sun shi kuma ya saba wa ka'ida, saboda dokar ƙasar Najeriya ta hana ka tsare mutum sama da awa 24 ba tare da ka gabatar da shi a gaban hukuma na bincike ba, wanda zai zama ka bayyana mai dalilan abubuwan da kake tuhuma shi da su. Na biyu, an kama su ba tare da bayyana musu suwaye mutanen da ake zargin ake tuhuma su da ita ba. Fuska ta uku shine an dade ana kama masu laifi a Najeriya. Babbar matsalar hukumomin tsaro da hukumomin bincike da kuma kwararru akan bincike shine rashin bin ka'ida, suke yin kama karya. Saboda haka kafin a kama su ai sai da aka tabbatar da hujjoji akan su. To tunda an kama su an samu hujjoji, to kamata yayi a fitowa da duniya sunayen su a san su, sannan kuma shari'ar su a yi ta a bayyane ba a boye ba.
Idan dai za a iya tunawa, daga ƙarshen watan Fabrairu ne jami'an tsaro a Najeriya suka fara kaman 'yan kasuwan canji bisa zargin su da tallafawa ayyukan ta'addanci. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.